This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 9 ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana cewa faduwar gwamnatin Bashar Assad a Syria wani babban aikin adalci ne, kuma lokaci ne na rashin tabbas ga yankin gabas ta tsakiya. Da bakin shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin yin sauye-sauye cikin gaggawa a yayin da zai karbi ragamar mulki a ranar 20 ga watan Janairu. Dubun dubatar mutane sun shiga rana ta 11 a jere ta zanga-zanga a kasar Georgia bayan gwamnati ta dauki matakin dakatar da tattaunawar shiga kungiyar tarayyar Turai.
Kanin labaran kenan. Yayin da aka kammala zaben shugaban kasa a Ghana, wani masanin siyasa ya ce akwai darasi mai girma da sauran kasashen Afirka za su koyi da shi a zaben na Ghana.
Abun da ya kamata a yi din a Afirka, duk da cewa tsare-tsaren nan an dauko su daga kasashen Turai, babu laifi a yada shi ya canzu kaɗan.
Sannan wasu 'yan Ghana mazauna Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu a kan yadda aka gudanar da zaben Ghana. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya da masu magana kan ce wuka ba ta huda shi tare da Sarfila Hashim Gumel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana a jiya Lahadi cewa faduwar ba zato ba tsammani da gwamnatin Syria ta yi a ƙarƙashin Bashar Assad wani babban aikin adalci ne, amma kuma ya ce lokaci ne na rashin tabbas ga yankin gabas ta tsakiya. A wani jawabi da ya yi a fadar White House, Biden ya ce rugujewar mulkin Assad na tsawon shekaru da dama wata babbar dama ce ga al'ummar Syria don tsara makomarsu. Biden ya ce matakin da Amurka da ƙawayenta suka ɗauka a cikin shekaru biyu da suka gabata ya raunata masu goyon bayan Syria, wato Russia da Iran, da kuma mayakan Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a Lebanon, ta yadda a karon farko ba za su iya kare gwamnatin ta Assad ba. Shi ma zababben shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa Assad ya arce daga ƙasarsa, wadda iyalansa suka kwashe tsawon shekaru da dama suna mulki, saboda na hannun damansa Vladimir Putin, shugaban ƙasar Russia, baya da sauran sha'awar kare shi. Kalaman na Trump a dandalinsa na sada zumunta sun zo ne kwana guda bayan da ya yi Allah wadai da yiwuwar cewa Amurka na iya tsoma baki ta hanyar soji a ƙasar Syria domin taimakawa 'yan tawaye a lokacin da suke yunkurin hamɓarar da Assad. Yana mai bayyana cewa wannan ba yaƙinmu ba ne. A halin da ake ciki kuma, shugabannin ƙasashen duniya na ci gaba da martani kan hamɓarar da gwamnatin shugaba Bashar Assad a Syria, tare da kwace iko da Damascus, babban birnin ƙasar, lamarin da ya tilasta masa yin gudun hijira tare da kawo ƙarshen mulkin iyalansa na shekaru da dama. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen, wanda ya bayyana lamarin a zaman wani babban sauyi mai cike da tarihi a yankin, ya ce Turai a shirye take ta bada goyon baya wajen kare haɗin kan ƙasa da sake gina ƙasar Syria mai kare haƙƙin dukkan 'yan tsirarru. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta fitar, ta ce ƙasar ta Iran tana mutunta haɗin kan ƙasar Syria da 'yancin kai na ƙasar. Sannan ta yi kira da a gaggauta kawo ƙarshen rikice-rikicen soji da hana ayyukan ta'addanci da fara tattaunawa da dukkan ɓangarorin al'ummar ƙasar ta Syria. Shi kuwa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa ya yi rugujewar gwamnatin Assad wata babbar mahaɗa a yankin Iran, rana ce mai cike da tarihi kuma sakamako ne kai tsaye na illar da Isra'ila ta yi wa Hezbollah da Iran. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta fitar, ta ce shugaban ƙasar Syria Bashar Assad ya bar mulki tare da barin ƙasar bayan ya ba da umarnin a miƙa mulki cikin lumana. Sanarwar ta ce an sanya sansanonin sojin Rasha da ke Syria cikin shirin kota kwana, amma babu wata babbar barazana da za ta fuskanta a halin yanzu. Moscow tana tuntuɓar dukkan ƙungiyoyin 'yan adawar Syria tare da yin kira ga dukkan ɓangarorin da su guji tashin hankali. a kasar Iraki. Kuma mai magana da yawun gwamnatin kasar Basim Al-Awadi ya ce Iraki na bin diddigin abubuwan da ke faruwa tare da jaddada muhimmancin rashin tsoma baki cikin harkokin cikin gida na kasar Siriya ko kuma goyon bayan wani bangare akan wani. Shi kuwa Sarki Abdullah na Jordan ya ce kasar tana mutunta zaɓin mutanen Siriya. Prime Minister Burtaniya Keir Starmer cewa yayi mutanen kasar Siriya sun sha wahala a ƙarƙashin gwamnatin Bashar Assad na tsawon lokaci kuma muna marhaban da hambarar da shi. Kasar Saudiya kuma cewa ta yi tana tattaunawa da dukkan masu ruwa da tsaki a yankin kan kasar ta Siriya kuma ta kudura aniyar yin duk mai yiwuwa don kaucewa haifar da rudani ga kasar.
Gaba kaɗan a cikin shirin Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. Yayin da aka kammala zaben shugaban ƙasa a Ghana, inda ɗan takarar jam'iyyar NPP mai mulki kuma mataimakin shugaban ƙasa Muhammadu Bawumi ya amince da shan kaye a zaben shugaban ƙasar. A wata tattaunawa da masanin siyasa Farfesa Khalifa Dikwa ya ce akwai darasi da sauran ƙasashen Afirka za su ɗauka a kan zaben na Ghana.
Zaben an yi cikin lumana duk da cewa an ce za a tayar da kayar baya da sauransu sun ba marada kunya. Ba abin da ya tashi lamin lafiya ne aka gama kuma kafin a irga a ce wannan ne ya ci wanda ya sha kayadin ya fita kai tsaye kamar irin na Najeriya lokacin da shugaba Goodluck ya ba da kai akan cewa Buhari ya ci duk da cewa Orube Bedin ya yi kai da fata akan karya yarda din. Da a ce lokacin da aka yi Jonathan din da a ce ya biye ta Orube Obi akan cewa ba a yarda ya sun fadi ba to fitina tana iya tashi to yanzu na Ghana din ma sun ki su tayar da fitina kuma sun riga kambin nasu na Ghana tana cikin kasashe kalilan wanda su sun saya akan demokratiya wanda ya ce za a bashi tun da suka fara demokratiya nasu wajen shekaru 35 wato 1992. Na'am.
Wani irin darasi wannan yake koyawa kasashen Afirka me ya kamata a yi nan gaba domin a tabbatar da cewa tunda mun zaɓi demokradiyya nan a matsayin tsarin da za mu yi aiki da shi ta yaya za mu tabbatar da cewa ya zauna sosai daram?
Abin da ya kamata a yi din a Afirka duk da cewa tsare-tsaren nan an ɗauko su daga kasashen Turai babu laifi a yada shi ya canzu kaɗan inda ba za a ce sai da kuɗi mutum zai ci zai saya takara ba. Misali na Najeriya din takardan da mutum zai saya takara ma miliyoyi nan ina za su samu miliyoyi nan inda za a ajiye duk da cewa ana so a yi aiki ma al'umma hidima ce ga ƙasa amma kuma sai da kudade manyan kudade to a ci da maganan kudi din nan duk wanda ya dace an yarda da mutuncinsa matsayinsa na headmaster ne ko tsohon ma'aikaci ne ko tsohon soja ne ko police ne duk ma waye ne bisa mutunci nasa mutane su zabe ma kowane sannan kuma mutane su rufe idonsu. A ajiye tsarin na kabilanci din da sannan har ma wani addini yake yi a cikin addini ma wani bangare ne yake yi a ajiye gefe a duba wane ne a cikinsu zai kamanta adalci wane ne a cikinsu yake da kishin kasa wane ne a cikinsu idan aka sawata an yi masa gyara yana dauka. Wanne ne a cikinsa ba shi da gadara ba shi da istigbar ba shi da girman kai wanda ilimi ya ishe shi.
Mun koma kasar Ghana yanzu wani irin aiki yake gaban me sabon shugaba?
Wajen aiki yana bukatan ya zauna tare da gwamnatin da za ta bar gado a zauna da minista na tattalin arziki wato na kudade a yi reviewing a yi bibiyan abinda suka yi a baya abinda ya gagare su suna da matsala da kasashen yamma da sauran a zauna tare.
Farfesa Khalifa Duka kenan a tattaunawar su da Aisha Ma'azu. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin yin sauye-sauye cikin gaggawa a yayin da zai karɓi ragamar mulki a ranar 20 ga watan Janairu tare da korar miliyoyin baƙin haure da ke kasar ba bisa ka'ida ba da sanya haraji kan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen waje lamarin da ka iya ƙara farashin kayayyakin masarufi ga Amurkawa da kuma yin afuwa ga 'yan tada kayar baya da suka yi kokarin sauya kayan da ya sha zaben shekara ta 2020. Makonni shida gabanin hawan sakaragar mulki na tsawon shekaru hudu a fadar White House, da alama nasarar da Trump ya samu a watan da ya gabata ta ba shi kwarin gwiwa, wanda hakan ya sanya shi zama shugaban Amurka na biyu da aka zaba karo na biyu amma kuma ba a jere ba bayan Grover Cleveland a shekarun 1890. Amma Trump dan jam'iyyar Republican shi ma ya shiga cikin korafe-korafen da ya saba, kamar yadda ya yi na tsawon shekaru hudu na kin amincewa da shan kayi a zaben shekara ta 2020 bisa da awar da ba ta da hujja ta magudin zabe. Domin dubatar mutane ne suka shiga rana ta 11 a jere ta zanga-zanga a kasar Georgia a jiya Lahadi, bayan da jam'iyyar da ke mulki ta dauki matakin dakatar da tattaunawar shiga kungiyar tarayyar Turai. A halin da ake ciki kuma wani bangaren zanga-zangar ta daban ya yitar da cin zarafin da aka yi wa 'yan jarida na Georgia da ke yada zanga-zangar. 'Yan sanda sun ci gaba da arangama da masu zanga-zangar tare da ƙarin ƙarfi da nufin dakile zanga-zangar, wadda ta tunkari ginin majalisar dokoki a Tbilisi, babban birnin kasar. Wasu gungun 'yan daba da suka rufe fuskokinsu kuma sun kai farmaki kan 'yan jarida da masu zanga-zanga, waɗanda wasu suke zargin jam'iyya mai mulki ta Georgia ce yake da hannu a tashin hankalin. Wakilin jam'iyyar Green Party ta Georgia ya yi watsi da waɗannan zarge-zargen.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, tun bayan da aka tabbatar da cewa tsohon shugaban kasar Ghana John Mahama ne ya lashe zaben shugaban kasar, 'yan Ghana mazauna Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan nasarar ta Mahama da kuma yadda Bawumia ya amince da shan kayi.
Sunana Adam Abulbashar, ni dan Ghana ne amma mazaunin Najeriya.
Me za ka ce kan sakamakon zaben nan da shi John Dramani ya lashe?
Mun yi matukar murna, za mu ce alhamdulillahi. John Dramani Mahama ya sake dawowa kan karagar mulki. Fatar mu shi ne Allah Ubangiji ya sa kar jama'a su yi da na sanin dawowa da shi.
Me yasa kuke farin cikin sauye gwamnati? Ba ku gamsu da gwamnatin da zike kan gado ba ne?
Gaskiya jama'an Ghana mun yi da na sani da zaben wancan gwamnati da suka fadi a zaben nan. Saboda lokacin John Dramani Mahama, abubuwa suna dan tafiya a hankali ko da yake ba lalle yanda dan Ghana ke so ba. Kasancewan Mahmud Bawumia yana can wancan jam'iyyar da suka fadi, in shi Bawumia ya ci zabe, za su dora daga inda suka tsaya da wahalan da ake yi a ƙasa. Wanda musallami shi Bawumia, sai mu dawo da John Dramani Mahama ya ci gaba da mulkin ƙasa. Wane ne zai yi aiki, ko musulmi ne ko krista ne? In dai za ka yi aiki, za mu zabe ka. Muka ajiye maganar addini, tunda ba maganar addini ake ba, maganar cigaban kasa ne ake yi.
Sunana Bello Muhammad Abdullahi, ni ƙwararre ne a fannin ma'adinai da kasuwanci a Afirka ta Yamma. Ya nuna cewa demokradiyya a ƙasar Ghana ta ci gaba, tunda har jam'iyya mai mulki za ta tsaye da ɗan takara wanda yake shi ne mataimakin shugaban ƙasa, sannan kuma a zo zaɓe a kada su. Ƙasashen Afirka su koya zaɓe ya kamata ya zama sahihi, babu tashin hankali, babu faɗa kamar Ghana. To aka ce mutum ɗaya ya mutu, wasu wurare addini yakan yi fa'ida. To Ghana a yanzu gaskiya ne za a iya wannan tunani, amma dai an yi zaɓe kuma zaɓen nan sahihi. Kuma wanda ya ci ya ci.
Sunana Muktar Abubakar Bagudo, matashi daga Nigeria. Wannan yana nuna cewa Afirka sun karbi demokrasi hannu biyu, sun san cewa zaɓe duba ake yi da abin da mutum ya yi kuma zai iya su zaɓa bisa abin da aka gani da abin da aka gamsu da shi. Wannan kuma yana nuna ma sauran kasashen Afirka da cewa ya kamata mu fito mu yi koyi da Ghana. Wannan sakamakon mun gamsu, mun ji daɗin yadda Ghana suka fito suka nuna ma sauran kasashen Afirka yadda ya kamata a tafiyar da ƙasa, musamman ma kasashen Sahel, wato Niger da sauransu, da ya kamata su ba demokrasi dama a samu gamsuwa da kuma ci gaba.
Sunana Nura Umar, matashi ne ni daga Najeriya. Yanda aka ɗauki cewa Afirka demokaradiyya ba ta samu gindin zama ba, to yanzu tabbas ta samu gindin zama, don ga zaɓe na ana yi a ƙasashe daban-daban na gaskiya. Mutane suna gamsuwa da wanda suka zaɓe. Shi John tabbas mutane sun zaɓe shi ta dalilin suna son shi. Sannan mutanen kuma Mahmudu su ma sun zaɓe shi tabbas suna son shi. To amma kuma ya nuna cewa Ghana ga wanda suke so kuma shi ya ci zaɓe. Muna mai fatan alheri na cewa ya yi musu adalci, ya kuma tabbatar da cewa sun zaɓe shi ne don ya yi musu abin da ya kamata a Ghana. Tabbas Ghana ana neman a saka haraka addini a ciki, to amma gaskiya wannan ya nuna cewa sun yi zaɓe ne akan cancanta. So shi ma muna tunanin cewa ya yi adalci kada ya sa addini a wurin harkar mulkin shi.
Toma Dalla a gaida Nasiru Adamu Elhikaya da ya jiyo mana ra'ayoyin 'yan Ghana mazauna Najeriya. Kada dai a manta, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau shirin zai daura kan barabus ɗin wasu masu sarauta gargajiya a Sokoto. Dan bin bayan wasu 'yan siyasa, ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin yana jihar Sokoto, yankin karamar hukumar Sabon Birni, inda wasu masu riƙe sarautun gargajiya suka yi marabus daga sarautunsu don nuna rashin gamsuwa ga yanda gwamnatin jihar ta gwamna Ahmed Aliyu ke tafiyar da lamuran tsaro. Gabannin kisan gilla da 'yan ta'adda suka yi wa marigayi sarkin Gobir Isa Muhammad Bawa, gwamnatin jihar ta rage masa daraja zuwa sarkin gatawa. Masarautar Gobir ta kasa gida uku da Sabon Birni da anguwar Lalle sai gatawa. Bullar barayin daji a masarautar Gobir da kuma kisan gilla ga basaraken sun ƙara jan hankalin al'umma zuwa tarihin masarautar da ke kafi. Tun gabannin jihadin Shehu Usman Danfodiyo da ya kafa daular Sokoto. A shirinmu dai gabata, mun ji ta bakin wasu daga cikin sarakunan da suka bayyana ajiye rawunansu, har ma aniyas ta koma tafiyar siyasar ɗan majalisar dattawa mai wakiltar yankin, Sanata Ibrahim Lamido. Haka zalika, mun ji daga wasu masu sarautar da suka ce san ba san kwanan nan can ba. A yau ma za mu ji daga wasu sarakunan kan wannan takaddama.
Rana Isa kaɗan Galadima, Kimin Tsamaye. Babu gaskiya cikin wannan labari, saboda ko satin da ya gabata mun yi mitin duk hakiman da annan da shi sarkin yamma da mu hakimai 18 da kenan mun yi mitin. Babu wata magana wadda ta taho irin wannan. Kuma babu wani wanda ya kasance koda asirce ya zan mun ji labarin cewa gawa ne yana da sha'awar kaza. Babu shi.
Amma takamaimai wani labari aka gaya muku ya faru game da ku wanda kuka ɗauka cewa kawai an ƙirƙiro labarin ne?
To zaman da media ɗin mun ka ji shi cewa ga abin da ya gudana, shi ne sa ba mu ɗauki abin mai muhimmanci ba.
Labarin an fi alaƙa ce ta da shi Sanata Lamido, wanda baya shiri watakila da gwamnatin jihar Sokoto, shi yasa wasu masu sarautar gargajiya suka ajiye suka ce kawai su sun yi kundumbala sun bi shi ma shi suke faɗa. Me za ka ce kan wannan?
To mu ba mu cewa wannan don ba layin muna ba. Layin mu na sarauta da hali da baki dun namu na. Don haka su 'yan siyasa suna can suna harkokinsu na siyasa, mu kuma muna nan. Ba abin da ya gamo mu da su illa lokacin ki da 'yan taro zai yi na wanda zai amfanar da jama'a mu zo. Amma harkar siyasa ba mu cikinta. Mu muna nan muna matsayin uwayen jama'a.
Wato masu sarauta 'yan shekarun nan suna samun matsaloli iri-iri inda suke fadawa tarkon 'yan siyasa. Ya kuke fama, ya kuke ji kullum in kuka fito fada irin waɗannan abubuwan suna shigowa? Ya kuke yake damun yake takurawa yanayin aikin ku na uwayen ƙasa?
To wanda ya ɗauki kai ne ya tsundumar da kansa cikin siyasa ba shi ya kai kansa ba. In kai kana nan baka shiga ba, kana nan matsayinka uba. Wannan in ya taho kun ga gaisa naka na, wannan in ya taho gaisa da kai naka na, ya ta yi cin harka ta. Amma kai a matsayinka uba bai kamata ka
ka bari gidanka ba. Mali ne yanzu in particular duk wanda ya tau dan siyasa nauna iyaka mu gaisa da shi ya wuce.
Okay, didi me za ku cewa al'ummar ku ta kasar Gobir?
To al'umman mu ta kasar Gobir muna nan yadda muke nan sun tsaya mu dauki rinki guda. Al'amura ba mu da wannan ja'in ja tsakanin yan siyasa su can su kan abin su ba namu na ba. Kuma mutanen mu sun dauki yadda mun ka tsaye da su sun tsaya nan. Don haka duk abin da za a kawo a ci kaza to baka jin mutanen mu sun hada kansu cikin sa.
Shima Muhammad Shu'aibu Bakwai ya bayyana takeicinsa game da wannan dambarwa da ke faruwa a masarautar Gobir.
Sunana Muhammad Shu'aibu Bakwai, wazirin Gobir, sabon birni Sokoto State tarayyar Najeriya. Wato waɗannan kalamai da suke yawo ko maganganu abu ne na ban takeici, abu ne na ban haushi, abu ne wanda bai ma dace ba ga gidan sarauta mai dimbin tarihi, gidan sarauta da daɗe wanda ya hice a daular Afirka gabaki ɗaya. A irin masarautar ƙasar Gobir har a samu su tsirarrun mutane saboda wani ra'ayi nasu na siyasa ko kuma wani ra'ayi na son ɓatanci ga gidan masarauta, wanda yake gidan masarauta ne wanda ba ƙarami ba, gidan sarauta ne wanda a tarihin sarauta a ƙasar Hausa ta Afirka ba zai kammaluwa ba duk inda za a yi shi ba tare da ansa wannan gidan ba na sarauta ƙasar Gobir. Waɗannan waɗanda ke yawo da waɗannan maganganu cewa hakimanmu 19 sun aje rawaninsu na hakimci sun bi wani ɗan siyasa, wannan mukalamai ne na ƙarya, kalamai ne mara tushe, kalamai ne waɗanda an na Allah waddai. Domin tun daga faɗin waɗannan maganganun furucin ma wanda duk ya san daular Gobir, ya san masarautar ƙasar Gobir, ya san muna da hakimai 18 ba 19 ba. Sannan babu wani hakimi wanda ya zo ya ce ya aje rawanin shi, domin ba haka aka aje rawani ba. Yadda kasan ana ba da sarautar nan bisa ga tsari, bisa ga ka'ida, haka ake ajewa bisa ga tsari, bisa ga ka'ida. A ƙarƙashin jagorancin masarautar mai alfarma sarkin musulmi da ƙarƙashin jagorancin gwamnatin jihar Sokoto, babu wani basarake na ƙasar Gobir ko wani hakimi wanda halin da ake ciki yanzu gwamnati ta samu labarin aje mulki ne ko kuma gwamnati ta dakatar da shi. Wannan kalamai ne na yarfe, kalamai ne na ɓatanci ba ga gwamnati ba, ga duk mai hankali. Wannan kalamai ne na ɓatanci ga masarautar ƙasar Gobir ko masarautar daular Gobir. Ina kira da masu irin waɗannan halayen da su bari su daina, domin masarauta ba gidan siyasa ba ne, gidan siyasa daban, masarauta daban. Wannan masarautar ta Gobir masarauta ce wadda ba za mu lamunce ma duk wani ɗan kazagi ba, ko duk wani wanda zai shigo ciki domin ɓatanci gare ta. Tsari gare mu, bisa ga tsari muke tafiya, kuma koyaushe bisa ga tsari masarautar Gobir ke gudanar da lamuranta. Bisa ga wannan, shi yasa mai alfarma sarki Yamman Gobir, wanda yake shi ne a sarki yanzu a ƙasar Gobir, ya hito ya ƙaryata waɗannan kalamai, kuma a shirye suke da hukunta duk wanda suka kama da hannu ga waɗannan maganganun bisa ga tsari na doka. Don hakan ga mu ba mu da wannan labari, kuma ba mu san shi ba, kuma insha Allahu makamancin irin wannan mu ba za ta zo muna ba, domin abubuwan mu suna da tsari kuma muna yin su bisa ga doka da oda. Ni ina da tabbaci da kakannin kakanninmu, sarakunanmu na baya, da ana dawowa duniya idan suka dawo yanzu, za su yi Allah waddai da duk masu irin waɗannan kalaman, kuma za su hukunta su. Don haka masarautar Gobir tana nan tsintsiya maɗaurinki ɗaya, kuma hakimanmu na nan suna biyayya ga masarautar mai alfarma sarkin musulmi, suna biyayya ga tsari na dokar ƙasa ƙarƙashin jagorancin gwamnatin jihar Sokoto da yardar Allah.
Sauraro, kun dai ji wannan takaddama da ba a saba ganin irinta ba, da fatan sarakuna iyayen al'umma za su gaggauta samar da maslaha don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma bunƙasa tattalin arziki. Abin da ya sawa kenan a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Elhikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Duniyar Amurka.
They got nothing, zero. You know why? Because there is nothing. But they can play that game, but we can play it better.
The fact is, you do not have the votes in the House.
Yes, I do.
And instead, we will be defined by our hopes, not our fears.
Make it harder for people who shouldn't have guns to get guns.
Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓo batutuwan da suka shafi Amurka na ciki da waje, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi tsaro da zamantakewa. Sai ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Zara a takaice, shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana a jiya Lahadi cewa faduwar ba zato ba tsammani da gwamnatin Siriya ta yi a ƙarƙashin Bashar Assad wani babban aikin adalci ne, amma kuma ya ce lokaci ne na rashin tabbas ga yankin gabas ta tsakiya. Shi ma zababben shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa Assad ya arce daga ƙasarsa, wadda iyalansa suka kwashe tsawon shekaru da dama suna mulki, saboda na hannun damansa Vladimir Putin, shugaban ƙasar Rasha, baya da sauran sha'awar kare shi. A halin da ake ciki kuma, shugabannin ƙasashen duniya na ci gaba da martani kan hamɓarar da gwamnatin shugaba Bashar Assad a Siriya, tare da kwace iko da Damascus, babban birnin ƙasar, lamarin da ya tilasta masa yin gudun hijira tare da kawo ƙarshen mulkin iyalansa na shekaru da dama. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin yin sauye-sauye cikin gaggawa a yayin da zai karbi ragamar mulki a ranar 20 ga watan Janairu, tare da korar miliyoyin bakin haure da ke kasar ba bisa ka'ida ba, da sanya haraji kan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen waje, lamarin da ka iya ƙara farashin kayayyakin masarufi ga Amurkawa, da kuma yin afuwa ga 'yan tada ƙayar baya da suka yi ƙoƙarin sauya kayan da ya sha a zaben shekara ta 2020. Domin dubatar mutane ne suka shiga rana ta 11 a jere ta zanga-zanga a ƙasar Georgia a jiya Lahadi, bayan da jam'iyyar da ke mulki ta ɗauki matakin dakatar da tattaunawar shiga ƙungiyar tarayyar Turai. A halin da ake ciki kuma, wani ɓangaren zanga-zangar ta daban ta yitar da cin zarafi da aka yi wa 'yan jarida na Georgia da ke yaɗa zanga-zangar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu da maimaicin shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya tayani gabatar da shirin, da kuma wanda ya bada umarni Dadi Balawe, da kuma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage, nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima da hantsi idan Allah ya kai mu.